Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a.
Shirin da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryenta akan mita 90.3 zangon FM take daukan nauyin kawowa. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna akan tasirin radio ko kuma kafafen sadarwa a gurin gyaran al'adu musamman na Malam Bahaushe. Don jan amsoshin waɗannan da ma wasu bayanan muna tare da shehin malaminmu Professor Abdullahi Uba Adamu. Malam, a madadin masu sauraro muna yi maka barka da zuwa cikin wannan shiri.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asubahi.
Na'am malam, mai sauraro zai so ma ya ji a takaice shin menene ma ma'anar al'ada?
Al'ada shine yadda mutane suke rayuwarsu. Rayuwar yau da kullum ita ce al'ada. Ko tsohuwa ce, ko sabuwa ce, ko daɗaɗɗiya ce, ko mai dai ta gaga dai abinda mutane suke yi. In ka je wata unguwa ka ɗauki mutanen unguwar, abinda waɗannan mutanen unguwar shine al'ada suke yi, shine al'adarsu. In ka je wani gida ka ɗauki wasu mutane, abinda mutane suke yi a wannan gidan shine al'adarsu. In ka zo Kano ka dubi jama'ar Kano, abubuwan da suke yi wannan shine al'adarsu. Saboda haka al'ada, in ka ce al'ada kana nufin abubuwan da mutane suka saba yi da kullum. To amma ana yawan cafa ma'ana, ana maganar Hausa ne, tsakanin ta'ada da al'ada. Al'ada, in ka ce al'adar mutum, kana nufin wani abu ne wanda baya canjawa a rayuwarsa, take a cikin kuntun cikin zuciyarsa yake. Saboda wannan al'adar din ita ce wakilinsa, ita take wakiltar da shi. Duk inda ya je za ka ga cewa wannan abun ya tabbatar masa da cewa shi Bahaushe ne. Idan ba nufe ne, duk inda ya je ya tabbatar masa shi ba nufe ne. Idan bai rabe ne, ya tabbatar masa cewa shi bai rabe ne.
Shine al'ada.
Shine al'adarsa, abinda yake wakiltarsa, yake wakiltar al'ummarsa. To amma ta'ada kuma masarrafa ne, abinda ake sarrafa abubuwan rayuwa yau da kullum, wanda yake ba dole bane su tafi da al'adar tare. So jama'a da yawa suna kallon abinda ake tasarrafawa a matsayin al'ada maimakon ta'ada. Bari in bada misali. Al'adar Hausawa ce, a yadda dai aka san al'ada, cewa idan an yi suna, a yi kauli, a yi duk wannan bukukuwa. To wannan ba al'ada ba ce, ta'ada ce. Saboda idan ka ce ba za ka yi suna, ba za ka yi kauri ba, babu abin da ya fitar da kai daga cikin Hausawa. Ra'ayi ne, ba na so in yi kauri ba zan yi ba. Ba wanda ya sai tola sai na yi. Ko kuma ka ce matarka ba za ta yi wankan jego ba, wannan ma ba al'ada ba ne, ta'ada ce. Idan ka ce matarka ba za ta yi wankan jego ba, ko kuma ita ce ta gaskiya ba za ta yi wankan jego ba, babu wanda ya sai tilasta mata ita sai ta yi. To kaga ba wanda zai fitar da ita daga cikin Hausawa. Ba za a ce kai, amma kai ba Bahaushiya ba ce saboda ba ka san ki wankan jego. Saboda ba wankan jego ne kadai yake tabbatar da Hausancin mutum ba. Saboda haka ta'ada ce. Takan yi kuma ka girma a wurin da kake yin wankan jego ma kamar ma laifi, zai zama kamar laifi. To kaga ba za a cire ka daga cikin zama cikin Hausa ba. Saboda haka al'ada wakiliya ce.
To malam, dan mai sauraron mu ya gane tunda da Hausa ake yin magana. Misali, in muna son mu gane al'adun Malam Bahaushe dame-dame, za mu iya auna
masa. Akalla ba a kasar ba yadda Bahaushe yake sarrafa rayuwarsa ta cikin zuciyarsa. Misali, riƙon addini, san aiki, juriya da jarumta, yakana, kamala, duk waɗannan abubuwan da suke a cikin zuciyarka su ne abin da za ka kira al'adun Bahaushe. Manazarta sun zauna sun fito da su wajen kusan 22 wanda suka lissafa su, wanda kuma duk suna cikin wato yadda kake rayuwarka ne. Waɗannan su ne za ka kira su a matsayin al'adarka. Amma idan ka saka shirt, ka saka trouser, ka saka hula malafa, ka fito waje, ba wanda ya sai ce kai ba Bahaushe ba. Saboda kaya ka saka yadda kai kake son ka sarrafa kayanka. Kazalika idan ka saka yar shara, ba wanda zai ce ai wannan kai ne Bahaushe. Ra'ayi ne, in ka ga dama ka saka, in ka ga dama kake sakawa. Amma idan kai rashin kunya, ko lokacin mutane suna zaune za a yi sallah, sai aka kai baka yi alwala ba, kuma baka da wani uzuri, a ce hawa malam, sai ka ce ba musulmi ba, yaya za a yi mutane suna sallah kai kuma kana zaune? To kaga wannan al'adarka ake magana. Wannan abubuwan kamar kusan guda 22 da na ga.
To ma'ana shiga ne ba ta da wani dangantaka da al'adar mutum kenan?
To idan kai, idan dauki matsayin daya daga cikin al'adun da Bahaushe yake amfani da shi mafi muhimmanci, addini, rukun addini. Idan shigar da kai za ta sa ka yi sallah, to ba ta da wani tasiri a kanka. Amma idan shigar da kai za ta hana ka yin sallah, to tana tasiri a kanka. to kaga ba shigar ce take da muhimmanci ba, sallah ce take da muhimmanci, to kaga al'ada ta shigo kenan. Saboda haka al'ada ka ta sallah ce ba ta shigar ba, saboda shigar tasarrufi ce, abinda ake sarrafawa ne. In kaga dama ka sa babban riga kai sallah ka, amma da zarar ka saka gajeren wando bai kai guyuwar ka ba, to an ce ba za ka yi sallah da shi ba, saboda ya nuna tsiraicin kanka yana miji. To saboda haka kaga kenan ba wai sarrafin bane, a'a addinin ne yake da muhimmanci a wurinka, shine yake ba su ba rigar bace.
Malam, nakan ga misali a taro irin na kamar gargajiya da shauransu haka, kowa irin akwai, zaka ga inyamurai sun yi wata shiga daban. Malam Bahaushe ya sa babban riga da hula da waya da shauransu, sai bai rabe ka ga suma sun sa wata irin riga da dai wata kamar hula kamar haɓaka da haka. Zaka ji ana bambanta mutane da irin wannan shigar tasu, a ce ai al'ada suwa ne kenan. Wato wannan duk shigar ba al'ada bace ta ada ce,
ba al'ada bace ta ada ce, ba al'ada bace, saboda ai akwai Hausawan da suke shigar Yarbawa, akwai Hausawan da suke shigar irin kayan Yarbawa, kuma ba za ka ce da su Yarbawa ba, ko ba haka ba. Akwai al Hausawan da suke shiga irin ta Turawa, kamar misali wanda suke aiki a banki, za ka ga akwai ranakun da yake dole sai sun sa suit, sun tsuke wuyansu da lektaya da shauransu,
kuma hausawa
ne. Ai, ba za ka fitar da su daga Hausawa. Amma kamar da na gaya maka, al'ada ta Bahaushe, inda mutane har yanzu ba su fahimta ba, shine abin da ke cikin zuciyarka, kamar adalci, amana, dattako, gaskiya, haƙuri, hankali, hikima, juriya da jarumta, kama sana'a, karamci, waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da za ka kira su a matsayin
al'adar Bahaushe. To
amma ba wai ka ce mutum sai ya ci abinci a akushi ba, wai shi ne al'ada sa, to babu akushin, ya za a yi? Dole ne sai na je na nemi akushi na ci abinci a ciki, don Bahaushe a cikin akushi ke cin abinci. Ko kuma a ce ai ka ci abinci da hannu, wannan wato ba ma ta ada ce ta Bahaushe, musulunci ne ko? To wai sai ce su gaskiya su ba sa son su ci abinci da hannu, ba za su ci da cokali, kuma shi kenan sai a ce kafirai ne don ka ci abinci da cokali. To ire-iren wayannan abubuwan ba za ka ce wai ta ada ita ce al'ada ba. Al'ada wato a turanci shafi kira behavioral characteristics, inda za ka kamar a Bature za a ce he's an English gentleman, wato ana ganinsa, ana ganin yadda yake magana, za ka an ce he's an English gentleman. Yanzu mutumin Ingila, ka ɗauki mutumin da yake a London, akwai yin sashe na London inda in suka yi magana da turanci ba za ka gane abin da suke faɗa ba, kamar yadda mu ne in Sakkwatawa suka yi, Sakkwatawa na ainihi suka yi Hausa, ba za mu fahimci me suke faɗa ba. To su ma Turawan a London, akwai inda ake kira Cockney, wanda in suka yi turanci can ba ma za ka gane me suke faɗa ba, amma Turawa ne. To amma wannan yake nuna al'adunsu ya bambanta su. Akwai kuma wanda in yi turancin kamar na Sarauniya, to da ganin wannan an ce ai ɗan bangida ne. Amma wanda ya wance dan turancin irin wancan na kokun in sai a ce ai dan talakawa ne. To kaga a yaran a furucin su an samu bambanci, amma ba a tafabi ba. Wancan kokun din sai ya sa suit ya yi shiga ta manyan mutane, amma da ya bude bakin sa
za a gane,
sai kaga cewa shi dan talakawa ne.
To na'am malam, wai menene alakar radio ko kuma kafar sadarwa da al'adar mutane?
To ita radio da kuma sauran kafafen yada labarai ma'adanai ne, adana abubuwan nan suke yi, ba su suke zigawa ba, ba su suke yin kansu ba. Wani ne zai zauna ya tsara abin da zai tsara, ya zo ya saka su a ciki don jama'a su ci. Saboda haka babbar dangantakar su shine ma'adanai ne, suna adana waɗannan abubuwan. Abin da ya faru shekara kusan 40-50 da suka wuce, idan muka kalle su sai mu ta mamaki, mu ce ha, ashe ka ga yadda rayuwar take. Yanzu aka ɗauko maka hoton kaso kurmi a lokacin da Turawa suka zo, ko kuma aka ɗauko maka hoton kaso kurmi a wajen post office, kai ko da ma gidan Murtala kafin a gidan Murtala yanzu, in aka nuna maka hotunan wannan wuraren kafin a gidan Murtala sai kai ta mamaki. Saboda haka in ka ce ya hada labarai, wato kafofin yada labarai ko kuma kafofin sadarwa, tana da ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko ita ce sakonnin da suke su da su. Ma'ana ta biyu shine su kansu a matsayin gundarin abubuwan da za a ma'adanai ne. Misali takarda ma kafar abin ma'adana ce, saboda rubutu ake yi a kai. Dutse ma, dutse wannan da gani zai iya zama shi ma kafar sadarwa. Saboda idan ka je birnin Kudu, a wani kogon nan da aka ɗago su, aka gani akwai rubutu da aka yi, zane da aka yi a cikin kogo, wanda mutanen da suka yi. To ai kaga wannan abin ya zamanto wato hanyar sadarwa. Saboda haka hanyar sadarwa rubutu ce. Abin da za ka yi rubutu a kai ka sadarwar kamar gidan rediyon, da kuma saƙon da ke cikin abin da za ka yi. wannan sune abubuwan da ya kamata a fahimta.
To na mallan ka gamsu da rawar da radio ko kuma kafafan sadarwa suke takawa gurin inganta al'adun masu sauraro.
Akwai saboda kamar da na ga maka ma'adanai ne su adanawa suke yi. Abinda Bature yake cewa archiving storage wato suna tarawa ne suna adanawa saboda nan gaba mu san abinda rayuwar tamu take. A yanzu haka na san akwai wani yunkuri da Amerikawa suka yi na tattaro bayanai akan kabilu da dama a duniya nake jin hadda Hausa. Da irin tufafin da suke sakawa da yaran su da lafazun su to aka tattara na kabilu wajen kusan ko 1000 ne sai aka saka su a cikin wani kumbo sai aka tilla shi sararin samaniya yayin ta tafiya har illa masha fatan su shine wata alƙarya a can sararin samaniya a wata duniya za ta cafke wannan abun ta bude shi ta gani ta ga yadda mutane suke a wannan duniya ta mu an yi wannan gwajin tun wajen fiye da shekara 20-25 da suka wuce dan saboda a nunawa shauran halittu saboda mun yadda akwai shauran halittu kamar yadda Allah ya faɗa akwai shauran halittu ba wai mu kadai ne ba to yadda suke to saboda haka ma'adanai ne hanyoyin sadarwa su suke tattara bayanai akan rayuwar mu idan ka je yanzu ungoku zaka ga ta bambanta da a lokacin da ka girma ba ma tare da wai kana da wani abubuwan adanawa ba da ga markila akwai wani kududdufi da aka sani to yanzu an cike shi an gidaje a gurin za ka ga da akwai wata hanya amma yanzu babu wannan hanyar ko kuma za ka ga da nan gurin gidaje ne amma yanzu an rushe su yanzu kamar sabon titi wanda duk ya girma a wannan zazar ya san ba hakan gwata take ba
tun daga sabon titi wannan ta cikin gari
ta mandawari kwarai da gaske
to
daga baya aka yi wannan titin wanda ya ratsa tun daga wajen abin da
kake
ba ma daga to tun daga taludu ya dire yake har fage har wajen kofar fata to taludin ai Tyler Woodrow ne kamfanin da suka yi wannan titin sunan su Tyler Woodrow sunan su kenan to a daidai nan taludin a nan suke ajiye kayan su sun yi signboard din su sun yi mototin su duk da rubuta Tyler Woodrow to shine mutane suke kiran wurin taludu saboda sun kasa fadan Tyler Woodrow to kaga wannan za ka ga cewa wanda duk ya girma a wannan zazar ya san wuraren da gonaki ne gidaje ne kamar wajen mangarorin waru ne in ka je mangarorin waru ne kake jin kwa ɗaya ko biyu ne kawai suka rage
babu ma
amma za ka ga da wato da yawa ne a wurin to idan da kana da hoto na wuraren gurin ka nuna mutanen unguwar kuma ga akwai yadda mangarorin waru da suke a da kasi ta mamaki su ta sha'awa to amfanin hanyoyin sadarwa kenan
mai sauraro kada dai ka sha'afa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne na gidan Radio Express a inda yau muke tattaunawa da babban shehin malamin mu Professor Abdullah Uba Adamu akan wato gudunmuwar kafafan sadarwa gurin kyautata al'adun masu sauraron su kana iya ba da gudunmuwa ko shawara akan lamba waya kamar haka 0806528152 zan maimaita 0806528152 a dakace mu Allah inna lillahi
wa inna ilaihi raji'una wa yu Allah ban iya in ya da amana ba ban iya cutar da masoyi ba tara aboci na nasuna tace in bamba bazan sha ba wayo Allah
Allah inna lillahi
inna lillahi
Allah inna
lillahi inna lillahi
Allah inna lillahi
inna lillahi
wa inna ilaihi raji'una wayo Allah
kai dai har yau ba ka waye ba
inna lillahi
abojin ka fa ya tafi can kala ba
ana ta fadin wai bai dace ba in ka ga a yau zanu gwada ma sharrin mata ba ƙarya ne ba kuma zai bi ka
maraban ku na'am mallan kamar wato al'adun mutanen da sun bambanta da namu ta gurare daban-daban misali za ga a yanzu dai mun fi su wayewa zamu ci, amma kuma watakila irin halayen su ya bambanta yanzu da na mutanen yau ta gurin mu'amala zamantakewa da shauransu. Baka ganin namu kamar ci gaban hakan mai rijiya ne?
Ni kuma bana ganin cewa akwai bambanci tsakanin al'adun mutanen da da al'adun mutanen yau. Kamar yadda na gaya maka, idan kai maganar al'ada kana kuma maganar abubuwa ne da suke cikin zukatan mutane, kuma al'ummar Hausawa tana rike da waɗannan abubuwan shekara 100 da suka wuce. Hasali ma dalilin da yasa musulunci ya samu karɓuwa wajen Hausawa shine dangantaka tsakanin abinda musulunci yake so mutum yayi da kuma dama can ainihin abinda Bahaushe yake. Shi yasa ma wasu suke cewa watakila musulman daga kasashen Larabawa suka taso saboda ganin yadda ake akwai kamanceceniya tsakanin abinda zaka kira al'adar Bahaushe da kuma al'adar Balarabe ko kuma al'ada ta zo mana ta Balarabe ta hanyar musulunci. Al'adun Hausawan kamar yadda na gaya maka abubuwa ne wanda suke a cikin zuciyarka, kuma ba za ka gaya maka su adalci, amana, dattako, gaskiya, haƙuri, hankali, hikima, juriya da jarumta, kama sana'a, karamci. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da za ka kirawo al'adar Bahaushe. Ba na jin akwai wani lokaci a rayuwar Bahaushe da za a ce an wayi gari babu waɗannan abubuwa tun daga da har zuwa yau. Kuma waɗannan su ne suke wakiltar Bahaushe a duk inda ya shiga tun a wancan lokacin har zuwa yanzu. Idan ka je kai wani abu za a ce ai baka da kara, kai ka ce ba Bahaushe ba, ko kuma baka da amana. An san Bahaushe da amana, wanda ya yi asara da ya yi asarar abin da aka bashi amana. To waɗannan abubuwa ne da suke kanka, suke cikinka tun fil azal, kuma wanda in ka je wani guri suke wakiltar ka, suke wakiltar duk wani Bahaushe da ka sani yake wakiltar wannan abubuwa. Amma in kai maganar al'ada da da ta yanzu, to watakila kana maganar tasarrufin abubuwan da da kuma na yanzu. Da babu akushi, ai da akushi suke amfani da shi, to yanzu plate ne da mu. To idan kana son ka raya akushi, to sai ka ce a kawo mun akushi. Idan babu wani wanda zai zauna ya yi akushi, saboda masu yin akushin sun ga cewa ba siya ake ba, to shi kenan ka ga an riga an kawar da wannan saboda babu bukata. Idan ka zo ka ce turmi da daka, a daka abu turmi, a yi amfani da turmi da tabariya don a yi daka, tattasai da tumatur mace za ta yi abin nan, ta ɗauko miya ko ta ɗauko dutsen nika ta zauna ta ce za ta yi markaɗanta da shauransu, ko a da kenan. Sai yanzu aka yi blender, sai ta ce ita gaskiyar maganar ta tsaya tana ta wani nika da dutsen na farko ma babu ma dutsen nika,
babu
shi
ba kasafai ba.
To saboda haka ita gaskiya gwani ga blender an kawo, wanda ta yi amfani da blender nan ba mamaki ma nan gaban suka fito da blender mai batir. To saboda haka ga blender za su yi amfani da ita don ta yi markaɗanta. Ai kaga ba za ka ce ba Bahaushe a mace, saboda haka rayuwar ta ci gaba take yi, saboda haka a kullum halin za ka auna. Ba za ka auna cewa wai ai a da ana kaza yanzu an daina ba, dole a daina, saboda babu bukatar yin wannan abin, ko kuma waɗansu mutane ba za su so ba.
Malam ci gaba ne ko ci baya ne?
Ya danganta ga abin da kake gani a matsayin ci gaba ko ci baya. Bari na ɗauki kiɗa. Idan ka ce za ka yi amfani da piano, yanzu ka yi kiɗa, kai ba ruwanka da kalangu, ba ruwanka da goge, ba ruwanka da garaya, duk kawai ga piano za ka yi amfani da shi. Da yawa daga cikin masu nazari za su ce ci baya ne, saboda baka raya su garaya, su kukuma, su goge, su duman girke, duk baka raya su ba. Kuma shi Bature da kake kwaikwaya shi kuma yana raya nasa na gargajiya, saboda su ma ai suna bada wani sauti da pianon ba zai baka ba, suna bada wani daraja wanda yake za a iya hada shi da na pianon a fita a tayar da wani abu. Bature shi yana yin wannan, bai yadda nasa na dadin ba, kuma yana amfani da na zamani. To kaga wannan zaka iya cewa ana son a raya wani abu saboda a ci gaba da fitar da wani nau'e-nau'e na kiɗa. Amma idan ka ce dole sai a akushi mutum zai ci abinci, wai ya nuna shi Bahaushe ne, to sai ka ce na yarda, a je a so min akushi. An je kasuwa babu akushi, aka ce ai mutum ɗaya ne yake yin akushin nan, shi ma a wajen kakanninsa ya gada. Aka je gurinsa, malam muna son akushi, ya ce ni ba zan yi ba, saboda ni ma kaina ina ka ganna akushin nan na fi daina yi, da plate nake cin abinci na. To yanzu ya za ka yi? To haka abin
yake. Malam baka ganin laifin kafafen yaɗa labarai ne, saboda misali mutane ai idan ka ce su ne suke ɗauke da irin al'adu da shauransu, idan da sun dinga kambama irin waɗannan abubuwan, baka ga abubuwan za su yi lasting a rayuwa, su yi daraja.
Shi kenan gidan Radio Express ku dinga kira mutane don Allah don Annabi da kyauta da cin abinci a plate, a dinga ci a akushi, kuma sai ku gaya mana inda za a je a dinga sayan akushin nan a kasuwa, ko ba haka ba? ai ba za ka tursa sa mutane su yi abin da ba sa so ba zaka mutane zaka dai kawai aikinka ka faɗa abin da yake faruwa idan aka so kurmi ana sai da akushi to mutane sai su je su sai akushin nan idan ko ba a sayarwa gidan radio freedom tana roƙan jama'a masu yin akushi dan Allah ku dawo ku dinga yin akushin nan kuma bari an baka wani misali yanzu ka je gidan manyan mutane gidan da zaka ce gidan turawa ne irin hotuna da ake kafa a bango idan ka cire hotunan mai gida da matansa da yayansa da waye da waye irin hotun da ake kafawa da kuma irin abubuwan da ake jerawa na kawata falo zaka ga ba ka safai zaka ga wani abin da yake nuna wani abu na al'ada saboda ka ba ruwan gidan radio amma idan ka je turai duk baturan da yazo kasar Africa kasar Nigeria yazo Kano zaka ga sun je kaso kurmi suna sayan abubuwa mutanen kaso kurmin din suna sauraro nayo zaka ga gaya maka cewa ba kasa bai zaka ga babban mutum Bahauce yazo yana sayan wannan abubuwan ma da suke sayarwa turawa ne suke zuwa suke siya ko babban mutum ma yazo ya siya zai ce da kai ai ba dan gidansa zai amfani da shi ba zai tsaya ne a matsayin tsaraba saboda ya kaiwa yanzu to me yasa ba za mu kawata dakunan mu gidajen mu da irin abubuwan da ake sayarwa a wannan kasuwar ba abubuwa masu kyau kaya na fata na ice na katako wanda aka zauna aka sarrafa su aka yi abubuwa masu kyau mu kawata su sai dai mu je mu dauko abu daga China mu liga cikin garo mu nuna cewa mun ci gaba ai kaga babu ruwan kafofin yaɗa labarai amma yanzu ne musu yan kaso kurmi talla radio express tana roƙan jama'a ku je kaso kurmi ku sai kayan al'adun mu na gargajiya ku kawata gidajen ku da su
malam lokaci yana hararan mu duk da dai ba nan ne karshen tattaunawar tamu ba amma dole mu gintsa wannan shirin anan a karshe me zaka iya faɗa dangane da abin da muka tattauna
to abin da dai za a la'akari da shi shine fa ba za ka kullun ka dinga cewa kafofin yaɗa labarai ko kafofin sadarwa su ne suka jawo wayansu musibu ba idan mutun yayi wani abu mummuna magana ta gaskiya da ma can yana da sha'awar yayi wannan abu mummuna babu ruwan hanyar sadarwa ga wannan magana ta gaskiya
to mai sauraro yanda ta kasance kenan a cikin wannan shiri naku na jarida da jama'a a madadin jagoran shirin Ahmad Tijjani Lawan sai wanda ta shirye shirin Nafisa Murtala Ahmad ni da na gabatar Murtala Ilyasu ya gike cewa ku kasance da mu a wani makon don ci gaban wannan shirin.